A makon da ya gabata ne ma dai, shugaba Muhammadu Buhari ya ko gana da hafsoshin tsaron Najeriya inda aka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin baiwa 'yan sanda da sauran jami'an tsaron da ba sojoji ba damar tsare yankuna. To sai dai ko wannan batu na fi ci gaba da janyo cece-kuce inda wasu ma ke ganin fa zai taimaka wajen rage zarge-zargen da ake wa sojoji na wuce makaɗi da rawa, yayin da wasu ke ganin da sauran rana aka ba ga ma dai rayuwar wasu talakawa a jihar Adamawa da Taraba da ke ma cikin jihohin da ke da sojoji akan manyan tituna sakamakon tabarbarewa haka tsaro.
Sunana Kasim Bubalon. To gaskiya dai da farko din yi bana ba da goyon bayan a janye sojoji daga wannan jihohi, musamman ma a ce Maiduguri da Adamawa da Yobe. Gaskiya wannan tamkar zalunci ne karara, domin idan ka duba a baya an shiga wani halin da mutane suna tafiya suna bari ƴaƴansu, iyayensu, dukiyansu da wani abu da suka mallaka a rayuwa. Yanzu kuma an dawo ana kokarin ya za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa, za a cire sojoji a basu su fama da kansu.
Sunana Salisu Abdulmumini Abba. Eto janye sojojin da aka yi ake so a yaburin daga, ni a nawa shawarin na fi son ya kasance watakila ya zama to gara janye su ne. To idan ba za ka manta ba shekaru da dama ko zance a ɗaura baya, za ka duba ka gani me aka cimma bani. Babu abin da aka cimma sai wani abun sai da karuwa ke yana da bulluwa. Kila ta yi gani watakila maybe irin yunkurin kashe sojoji da ake yi ko wasu abubuwa take ƙoƙarin gara take ƙoƙarin ta kare su, watakila maybe akwai wani cigaba da aka samu wanda za a kawo wanda zai dakile wannan al'amarin, wanda shi yasa ake ƙoƙarin a samu cigaba wanda zai sa sojojin su dawo gida yafi.
Malam Muhammad Ismail, tsohon editan jaridar Leadership da ke nazari kan abubuwan da ke faruwa a yankunan Arewa maso gabas, yace akwai buƙatar katin tanadu domin ɗaukan wannan mataki.
Alhakika barin sojoji a yankuna musamman inda ake da matsaloli na rashin tsaro wani abu ne mai muhimmanci, saboda kowa ya san cewa ko kowa ya san rawar da sojoji suka taka akan wannan fada da ake yi da rashin tsaro a ƙasa, kuma musamman yadda suka tsaya tsayin daka suka tabbatar cewa wannan matsala na Boko Haram an ci karfin shi, har ya kasance ma ita kanta federal government tana cewa an defeating din a su Boko Haram din. To amma duk da haka, duk da wannan muhimmanci, kasancewar sojoji a cikin in aka basu suka dade yana da wasu illoli. Kamar misali a ce sojojin suka dade a wuri daya, yakan jawo ya kasance akwai alaka tsakanin su da su kansu criminals wato bata gari, sannan kuma yakan kawo ya kasance su kansu sojojin sai su maida abun din kamar sana'a. Dan zaga wani zubin a checkpoints nasu ba wani magana da suke in ba an san kudade ba, da kuma cin zarafin mutane da irin wa'annan abubuwan duk ana samu a idan soje ya kasance ya dade a wuri daya. To mu shawarar da zamu bada da shi ne a gaskiya barin sojoji yana da amfani. Abin da ya kamata dai shi ne ita hukumar soja da kuma ita gwamnatin tarayya ya kamata a gane cewa fa zamansu a wuri ɗaya ɗin ya kamata a rinka canza su daga lokaci zuwa lokaci.
To wai ko me kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama kuma ke ci akan wannan batu?
Sunana Comrade Dambo Dawud daga cibiyar kare haƙƙin ɗan Adam na jihar Taraba, wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy. Janye sojoji akan titi yana da kyau, sannan wanda za a janye daga can gurin da ake Arewa maki gabas din nan tana da kyau. Lura da cewa abin tun ana yin ta cewa ana yi na marmari ne, sai zai zamana suna ɗauki daman suna illanta ma talakawa da sauran mutane wanda suka shina da wanda basu shina ba. Mafi musamman ma ya fi matsayin da sojoji suna sayan zuwa wayannan guraren da kuɗinsu suke zuwa su saya, in an transfer nasu ma suna zuwa su kace transfer nasu su dawo gurin, don abin gaba ɗaya ya zama musu gurin jin daɗi ne ba gurin yaƙi da ba. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta yi kokari a matsayinta ta janye su a kai wayanda za su yi ake lura da cewa aikin ba aikin da suka aka kai su yanzu shi suka yi a wannan gurin ba.
Koma da menene dai fatan talaka shi ne samun zaman lafiya, musamman a wannan lokaci da matsalar garkuwa da jama'a ke ƙara yaduwa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.